Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa, ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi. Tsohon sarkin Gwandu Mustapha Haruna da Jakolo ya yi sharhi kan abin da ke tsakanin tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaron ƙasa Sambo Dasuki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Baba Yakubu Makeri zai gabatar da shirin a dawo lafiya, shirin da ke tada tsumin al'umma kan harkokin sufuri. Sai kuma sharhin jaridun ƙasar Nijar, kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kashedi jiya Litinin cewa tilasta a yi adalci ga waɗanda harin guba a Siriya ya rutsa da su. Kalaman nata sun biyo bayan hari na makamai da ake masu guba da ake zato an kai a ranar Asabar a kan gundumar Duma da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Guta. Wakiliyar muryar Amurka Margaret Bashir ta rawaito cewa tun da fari shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmiyar shawara a kan martani da Amurka za ta ɗauka a kan wannan harin. Nikki Haley ta yi kashedi cewa Amurka ta dage akan gano mara imani da ya kai wannan hari da makamai masu guba akan fararen hula a Siriya domin ladabtarwa. Sai dai ba ta fadawa zaman gaggawan kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya irin martani da suke shirin ɗauka ba. Amma sakataren tsaro Jim Mattis ya fada a baya cewa Amurka na nazarin ɗaukar matakin soji akan duk wanda yake da alhakin kai hari da makamai masu guba, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 40 a ranar Asabar. Amurka tare da Burtaniya da Faransa sun ɗora laifi a kan rundunar soja na shugaban Siriya Bashar al-Assad. Wakilin Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vasily Nebenzia ya ce Moscow ta aike da rukunin masana na ƙasarta inda suka kai labari a inda aka kai wannan harin, kuma ba su samu shaidan da ke tabbatar da an kai wannan harin guba ba. A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya kira samami da aka kai a ofishin lauyansa Michael Cohen a zaman abin kunya. Ya ce wannan hari ne akan ƙasarmu, kuma wani sabon babi ne sukutum na rashin adalci. Da aka tambaye shi mai yasa ba zai kori mai bincike na musamman akan zargin haɗin bakin kwamitin kamfensa da Rasha Robert Mueller ba, Trump ya ce za mu ga abin da zai faru. Ya ce ina ganin wannan wani abin kunya ne, kuma mutane da dama suna ganin hakan. Wannan wani bita da kulli ne a fili. Jaridan Washington Post ta faɗa a jiya Litinin da Maraice cewa ana bincike akan Cohen ne akan yiwuwar zambatar banki, ha'inci da kuma karya dokokin amfani da kudaden yakin neman zaɓe, a cewar wani da ke da masaniya akan wannan batun. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa kamfanin Apple, Steve Wozniak, ya rufe shafinsa na Facebook yayin da babban kamfanin sada zumunta wato Facebook yake fama da matsalar fallasar bayanan mutane masu muni a tarihin kamfanin. A wani sakon email zuwa ga jaridar US Today, Wozniak ya ce Facebook yana gudanar da tallace-tallace a kan bayanan masu amfani da shi. Ya ce ribar da suke samu ya ta'allaka ne a kan bayanan masu amfani da Facebook, amma kuma masu amfani da shi ba su samun komai a cikin ribar. Wozniak ya ce shi ya gwammace a ce yana biyan Facebook ne. Ya ce kamfaninsa na Apple yana samun kuɗi ne daga kaya masu inganci da yake yi, amma ba daga bayanan masu sayan kayayyakinsa ba. A hirarsa da kamfanin dillancin labarai ta Associated Press da maraicin jiya Litinin a Philadelphia, Wozniak ya ce ya dade yana tunanin rufe shafinsa na Facebook, kana daga bisani rufe shafin nasa bayan wasu abokansa sun rufe nasu shafin. A hali da ake ciki kuma ana sa ran shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg a makon nan ne zai bayyana gaban kwamitin majalisun dokokin Amurka akan ayyukan kamfaninsa. Tsohon shugaban sojin Sudan ta Kudu General Paul Malong Awan, rundunar da kuma ake kiranta Sudan People's Liberation Army SPLA a takaice, ya kafa sabuwar kungiyar 'yan tawaye mai suna South Sudan United Front ko kuma SSUF a takaice. A cikin wata sanarwa da General Awan ya fitar jiya Litinin, ya bayyana manufofin sabuwar kungiyarsa wanda ya ce za ta yi yaƙi cin hanci da rashawa, ta kawo ƙarshen kashe-kashe, kana kuma ta ɗora Sudan ta Kudu akan tafarkin demokuraɗiyya da adalci da samar da daidaito da kuma walwala. Awan ya kuma yi alƙawarin mutunta yarjejeniyar tsagaita wuta da ɓangarori masu yaƙi da juna suka sanya hannu a cikin watan Disamban bara. Ya kuma kira ga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen da ke yankin da ake kira IGAD a takaice ta ƙyale sabuwar ƙungiyar ta shiga tattaunawa.
Baba Yakubu Mukeri ya karanto labaran duniya. Tsohon sarkin Gwandu Mustapha Haruna Jakolo ya bayyana cewa bai yi tsammani shugaba Muhammadu Buhari na da hannu a ci gaba da tsare tsohon mai ba fada shugaban ƙasa shawarwari kan harkokin tsaro Sambo Dasuki ba. Alhaji Jakolo ya bayyana haka ne a hirarsu da abokin aiki Musahabo Imam Aliyu. Ga bayanin nasa.
Ko da ya yi laifi, ai Ojukwu ya yi laifi, ya dawo aka yi fadin kansu.
Kai abin da shi Sambo Dasuki ya yi ne a lokacin watakila riko shugaban ƙasa yake riƙe da haka?
Sambo dai ba shi wanda suka kama Buhari dai da zamanin ne da yamma da shi da su da su mun ku gada dai. To amma Sambo ya yi wurin shi ba shi ake ba. Ni dai ina ganin da zai Sambo wasu ne ke labu biyu suka yi. Na farko maganar nan da ya je ya yi a Ingilas, inda suka yi ya ce zai ce a ƙara sayin. To wannan kuma gaskiya ban san abin nan ce ba. Ban san ko shedul ɗin shi ba ne ko ba shedul ɗin shi ba ne. Wannan ko zan kan su gilsu yan raɗi ɗin wannan ko ko kalambani ya saye wannan ban san ba. Na biyu kuma lokacin da shi ake announcer zaɓen, to Sambo ya bari wani kanan Bello Fadile ya zo da shi da wani Urubu Dede suka so sa a yi rikici.
Wannan dalili ne da zai sa a riƙe shi?
Sun ce suna binciken shi a kan kuɗi. To,
far mene ne matsalar da shi Sambo da su yake da shi da shugaba Buhari ya sa ake masa wannan?
To, wallahi ban san ko Buhari yake mishi ba. Don lokacin ne magana shi Buhari ya ce a je a zauna da shi Sambo. To, shi daga baya na samu shi wannan wani mutum ya zo ya gama kuke a yi shawarar jiba Buhari ya gama ya yi DNSSS zai a yi kimishi a zauna a yi soke a problem. To ko da ya faru ne ko wajen samu ne a samun problem ko mai ne zai da sani ba. Amma da sun ji na san ka nan da sai in ce to ai ina son mu je yi ni ma mu zauna ce Sambo. In gaya mashi in ce in har kana da kuɗin ki da hannunka ko sun ce a kai Sambo ka ɗiko ka aji kuɗin nan. Balle kuɗin da aka ba ka amana. In dai kuɗin su da gari ka kamar wani kuɗin su. Don da yawa sun sha yin haka nan. Amma ba ga rashin kuɗin ka rike kuɗin mutane ka ce ka so kan shi su haka. In to amma in ka yi haɗan ne gida ma in ka sai shi ko da gona ne ka tona ka ga akwatin zinari ba ka ka bace ya ka bace da ne. Kuma ba wanda za a yi dukiyar haram ko wadatar da mai sarshe wa ɗangu da ya faɗa wadda abin nan jini ba a kosar da mai kishirwa aka dutse haram ba ta wata da shi. To ba kuka cewa don ba ya yi mukami wanda ya karshen da ya ce NSA don ya yi ABC din baban gida. Don ba ko da ya yi ko gida ba ya da. Ba ya da gida Lagos, ba ya gida Kaduna, ba ya gida Abuja. Kuma ɗan wani gidan da kirgin shi ɗan fiti da a faɗin ne a Asibiti wanda uban shi sai mashi tun yana ɗan yin sakin lafiyar ɗin shi. To kuma na san shi yana daga baya so mai ɗan bizinesi ɗin shi. Amma ko kuma tuwa lafiyar ba ya da. Abuja da Lagos. To kuma ya je da Allah ya ga business da kanin shi. Ya shi president Milan Nada abokin shi ne. Kuma ya ga ya samu kan gida mai karfi daga wajen gwamnati akwai Ibo Nada. to da shi yasa mun sai gidan shi a Abuja. To mu menene wannan shi garin zuci na sani amma in ba haka nan ba wallahi ba zan ci komai ba amma ban san sambo yaudara ba ban san shi da yaudara ba don kwatsan sambo ya zauna shi ya san ya yi mai naushi shi babu komai za a ci gashi ya sa ta kudin shi ya yi yadisi na baban gida babu idan Allah in san muna son gold block wa zai hana shi idan san muna son kwangi lautsayi wa zai hana shi in lokacin baban gida wa zai hana shi aka dai ba wani musulun shi ba to ba duk da ruwa da muke ce bukata shi ba to in ma wani ne kada a dai kai abubuwa amma kuma kamar yadda nace ba halin Buhari bane ya dinga biyan kuɗin da irin wannan abubuwan akwai dai mukarban shi masu wani fushi da sambo to komai hada zuwa Allah ya kula mu ni dai ba sani ba.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
To madalla Alhaji Jakola kenan a hirarsu da sahabo Imam Aliyu. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun barbaya cikin ra.
Arziki hankuli ke matashin shi duwar zai yi
ka shi ba hankuli bai yi rana ba ka san rashin yin shi ba zai rana ba. Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun barbaya cikin ra.
Bera in ya yi turbar shi don ɗan shi manyan
musulmi da mu da cikin.
Sannu manyan
musulmi da mu da cikin.
Sanyi da rana da iska da sauran su
manyan
musan yawu ya gurbi da yayi. Sanyi da rana da iska da sauran su
manyan musan yawu ya gurbi da yayi. Sannu manyan musan yawu ya gurbi da yayi. Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karɓi yanci cikin ra.
Daɗa tun da mun karɓi yancin mu hannunmu gyaran zama ya rage daga wajen.
Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karɓi yanci cikin ra.
Idan mun yi injin na yin gwale da zinari
ya mai yi koyi da mulkin ƙasar Bindu. Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karɓi yanci cikin ra.
Idan mun gidaje na duci
hawa goma da mun yi koyi da mulkin ƙasar Paris. Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karɓi yanci cikin ra.
Idan mun yi kayan faɗa ga su mun shirya
mun yi koyi da mulkin ƙasar Jamus. Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karɓi yanci cikin ra.
In ko shari'ar mu ba za a san ri ba sai
an bile yin mutum an gaya ce shi da mun yi koyi da mulkin gida ran da. Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karɓi yanci cikin ra.
Idan mun shari'a ta Allah cikin nassi
da mun yi koyi da mulkin ƙasar Makka.
Idan mun shari'a ta Allah cikin nassi
da mun yi koyi da mulkin ƙasar Makka. Duniya ta yi kyau arziki ya yi tun da mun karɓi yanci cikin ra.
Zaman shehu da Makka ya zo ƙasar Hausa jaddadawa da Allahu ya bashi ya zo wurin jaddadawa
Ubangiji. To madalla yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku hirar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari da Alhaji Mustapha Idris, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Neja. A makon da ya gabata, bakon namu ya mana bayani akan yadda suke wayar da direbobinsu
har ya kai inda yake bayani akan yadda suke sa ido ga abubuwan maye da wasu direbobin ke dauka don ya kara musu kuzarin aiki, inda yake cewa
hatta cingoro yanzu mun san cingoron nutsuwa da cingoron hauka, mun ga wata yanta cingoron da yake misali mun san wataƙila afa wani abu ne.
Akwai batun tsari na duba lafiyar motoci, ba mu sani ba ko nan jihar Niger kuna da wani tsari ku kungiyar ku dake duba lafiyar mota kafin direba ya dauki passenger ya fita da su, musamman lafiyar tire ko biriki ko makamantansu?
Haka ne, wato ka san shi tsari na kungiyar direbobi ta kasa abu ne wanda idan majalisar kasa ta zartar zai tafi jihohi, zai tafi kananan hukumomi, haka tsari yake. To tunda muna da tsari duk Najeriya cewa duk inda aka yi lodi kafin mota ta shiga lodi, su wa'annan irin jami'ai da muke da su su duba tayoyinta, abin da don ba tabbas amma dai abin da ka gani in tayoyi suna da zane mai kyau, suna da karfin su, zaka sani in sun kode sun waya ta fita za a gani. To idan aka ga wanda zahiri ko waya ta fita ko wani abu ya nuna cewa ba za ta iya wannan aikin ba, akan nan take akan ci masa ba za ka dauki wannan loading ba, gara wani mai kyakkyawar mota ya dauka ya baka abin da zaka ci abinci shi ta kai sai ka gyara naka. Kuma muhim yawanci ka sani motocin nan ma ba namu bane, in kai mota ya bar wannan to kuma saka cin irin nasa, wani yawancin muna da iyayen gidan mu masu motocin, ka je ka gaya mai motan ka canje taya, ba mai motar da sai motar sufuri kuma ci ma canje taya kuma ga taya da gani ba zai canja ba, to akan samu shi ma dai ba abin da zaka same shi shirin sa ya zama 200, akan samu irin wannan. Akwai yawanci abin da yafi damu mu yanzu shine idan ka hana mutum yin lodi a cikin tasha don motarsa ba lafiya, to sai ya gudu ya tafi mahadar hanya mafi kusa da shi, sai ya tsaya ya fara kiran garin da yake so ya tafi, sai ga kuma passenger sai a zo a shiga. To wannan abu yana ci mana tuwa kwarya sosai, in ba haka ba da yawancin wasu abubuwan da ake samu inda za a bi shiga mota a tashoshi yadda ya dace, to da za mu rage wasu abubuwa da yawa. To amma yanzu muna hana wa'ansu, muke mu dai inda cikin mu kake a kungiyar ba za ka yi lodi ba sai ka gyara mota ko ka gyara halinka, to sai ya gudu ya tafi ma hada hanya ta gaba sai ya fara loading passenger. To wannan muna iya bakin gurin wajen duba lafiyar motocin da muke aiki da su muna yi.
Wai direbobin nan masu lodo mutane fiye da kima, wasu ma za ka ga an hado da shanu da mutane da doya a cikin karaman mota Starlet. Daga garejin ku suke daukan mutane koko da su ma hanya suke zuwa?
Ito ai kaga alhamdulillah, kaga in kaga an loda doya da yan awaki a ciki da mutum, to ka san lalle wannan lodi ba a tashi aka yi shi ba. Idan nace maka ba ma ganin irin wannan ba ga ma gaskiya ba, gaskiyar magana shine mukan gani amma ba a tashi shi ake wannan loading ba, yawanci ana samun irin wannan daga kasuwannin kauyuka. Anan ne dan kasuwa ya sayi doya ko mai safarin doya ya sayi doya, shi ma mai sayan awaki ya saya, kuma kowa yana so ya shiga motar a tafi, kuma motar ga ta abin nan. Abin da muke yi anan shine idan membobin mu ne, muna da motoci kaman wayansu wanda ake kiran su irin kaman akoru kura da irin su wata masu kaman container din nan, su muke bari mu ce wannan gurin da masu kaya suke da yawa, ka sa kayanka kai mara shaida a loda kayanku ku je ku shiga moto, ka san matsalar anan ita ce su masu shiga motar ba su yarda sai ce da kayansa da shi za su shiga, saboda in muka raba su zai biya kudin kaya a can a dauki kayansa zalla nan kuma za a dauke shi. To amma haka ne riba a gurinsa, don haka ne kayan zai fi isa lafiya, shi ma kuma ya samu ya isa lafiya cikin nutsuwa. To amma gaskiya a kasuwannin kauye ba a samu irin za ga anya abin da ake kira balbela, ga shanu a ciki, ga awaki, ga buhunhuna, ga mutane, zahiri muna ganin irin wannan. To
amma kuma muna ganin masu uniform irin na kungiyar ku ta direbobi,
haka ne? To ai kaga idan ka duba loading kasuwa daban da loading tasha, duk kasuwa tana da tasha, to amma loading da za a yi bayan an ci kasuwa ba a tasha ake yin sa ba, nan ne matsalar take. Ai karamar hukuma, duka kananan hukumomin Najeriya tsarin mulki ce su suke da mallakar tashoshin mota, to amma sun kasa hade kasuwa da tasha, sai a bari yan kasuwa wanda an ci kasuwa sai a ji a ɗauko mota a shiga kasuwar da ita, a shiga daga can a tafi, maimakon an ci kasuwar an gama a zo tasha, ko kuma in za a ci kasuwar to a ci kasuwar in an gama cin kasuwar a bar kaya mai motan kaya ta ɗauka, to ba mu cika samun wannan ba, amma muna tafiya gurin saboda yanzu muna tattaunawa da jami'an mafi yawancin shugabannin ƙananan hukumomi da jami'an karɓan haraji.
A nan ne kuma za mu datsa aya a hirar wakilinmu Mustapha Nasir Bakari da Alhaji Adamu Idris, sakataren kungiyar direbobi ta jihar Niger, kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. yanzu a madadin shi wakilin namu da bakon nasa da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, sai kuma sharhin jaridin kasar.
Zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Mekanar Ansuri, wacce ta zo da labarin ganawar da aka yi tsakanin wata tawagar jami'an kungiyar OEF da shugabannin bangarorin siyasar Niger a ci gaba da neman hanyoyin warware rikicin da ke tattare da kundin zabe da hukumar zaben kanta, waɗanda adawa da ƴan baromu ke ɗauka a matsayin haramtattu. A cewar jaridar, tawagar ta nemi jin matsayin bangarori akan shirin zaman sulhu, abinda ƴan adawa da ƴan baromu ke ganin zai fi dacewa a gudanar da shi a majalisar CNDP, yayin da masu rinjaye suka kasa tsayawa akan magana guda, suna masu cewa sun yarda a tattauna amma da sharadi. Jaridar Le Vendemain ta ruwaito cewa wasu kusoshin gwamnatin Niger na fuskantar mummunan zargi dangane da abubuwan da suka biyo bayan matakin tusa ƙiyar Sadika da Fi zuwa Libya a shekarar 2014. Jaridar ta ce a baya-bayan nan lauyar da ke kare ɗan na Kaddafi ta bayyana cewa makudan kuɗaɗe aka ba mahukuntan Niger domin su tusa ƙiyarsa ba tare da mutunta dokokin kare 'yan gudun hijira ba. Yau an waye gari kotu ta wanke shi, saboda haka ya buƙaci mashara'antar Libya da na ƙasa da ƙasa su bi kadin haƙoƙin da aka toye masa. Abinda Le Vendemain ta ce tamkar aradu ce ke shirin fadawa akan wasu makardaban gwamnatin ta Niger. Jaridar Le Matinal ta bayyana cewa kamfanin Savannah Petroleum na ƙasar Burtaniya ya fara gina wasu sabbin rijiyoyin man fetur a yankin Agadem. Jaridar ta ce a ranar 31 ga watan Maris ne aka kaddamar da wannan aiki a mahakar da ake kira Bushiya ta 1, wanda ke matsayin somuntaɓin ayyukan da Savannah ɗin ta kaddamar. Bayanai na nunin ganga miliyan 36 ake sa ran samu a rijiyoyin Bushiya ta 1, daga cikin ganguna miliyan 110 da ake hasashen za su ƙaru akan abin da ƙasar Niger ke fitarwa a can baya, abin da ka iya taimakawa ƙasar samun kuɗaɗen shiga, in ji Le Matinal. Mukulle da jaridar Lanketoyar, wacce ta zo da labarin wani ɗauki ba daɗin da aka yi a tsakanin magoya bayan jam'iyyar ANDP zaman lafiya mai fama da rikicin shugabanci tsakanin ɓangaren ministan ma'adanai mai ci Hassan Baraje da na wani Hafsan soja mai ritaya Munkaila Isa. Jaridar ta ce a sakamakon rashin jituwar da ke tsakanin waɗannan ɓangarori, wasu matasan da ba a san waye ya aika su ba sun kutsa cibiyar jam'iyyar cikin dare don dakatar da taron shirin duba yiwuwar tsara taron kongiren da zai zaɓi mutunan da zai maye gurbin shugaban jam'iyyar marigayi Musa Jarmakwai, inda aka ba hamata iska har ma aka jiyo wani ɗan majalisa rauni sai da aka kira 'yan sanda ƙura talafa, in ji Lanketer. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Salamu alaikum biyo Hausa. Mai magana Malam Ibrahim Burhan yana Odufo nan garin Bukar Gaba wata rayuwar bankin Najeriya ne ke gidan ku. Kuma ina so ki auta gwamnan dokaki na yau ga tunda ra'ayi na yau dan a gaba da gwamnan Bauchi ne. Ya ko ta hanyar sai daga Odufo zuwa gamawa dan Allah dan Annabi gwamnan Bauchi tana cewa a rido ya ka farka taimaka wa wannan hanya ƙara samun ita don motoci suna yawan hatsari sai suna yawan faduwa, mutane ma suna ke kuna duk ana zuwa da faduwa, ana asara rayuka da yawa. Gwamnan Bauchi dan Allah yana saka gwamnan sukan nawa daga dan ina da gamawa da rawa kuma gamawa hanya ta sai daga gamawa zuwa Odufo da ana kyara wannan hanya dan Allah dan Annabi gwamnan Bauchi taimaka mana.
Assalamu alaikum muryar Amurka, mai magana Abun Didi Bunza. Baya ga haka ina so in magana akan abin da ya shahi bayyana ra'ayin da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari na dawowa ne sake takara karo na 2019. Kuma an yi magana da mai magana a madadin sa Garba Shehu akan nasarorin da aka ci. Ya kawo magana kwakwaɓin tattalin arziki. Lallai idan tattalin arzikin Najeriya ya hau to talakan Najeriya bai ko sani ba. Don talakan Najeriya bai ta cikin matsalar ruwan sha ba, bai ta cikin matsalar magani ba a asibiti, bai ta cikin matsalar titina ba, uwa ubalan tarki. Har yanzu kuma matsalar tsaron da aka magana tsaron na nan wasu wurare babu wani kwanciyar hankali sai tashin hankali. Saboda haka muna kira ga talakawa Najeriya su fito tsakanin su da Allah su rabi idan lalle sun ji dadin mulkin gudu za su yi bayani kuma idan akwai bukatar dawon shugaban kasar Najeriya ba mu adawa da jam'iyyar ABC ko ba mu adawa da Muhammad Buhari a tsaya ai mutum lakai gani ga kasa ya san ya wahala ya kada kuri a cikin da ya kamata shiga da saboda haka muna kira ku muna kira na biyu kada wani dan siyasa yayi ma bari mutum lakai barazana da kuɗi ko da mulki 2019 a zabi dan takara wanda ya cincinta musamman jihohin arewacin Najeriya 19 babu wani gona da ya sa yace ga abin da ya wato lakai jiha ce gaba dai arewacin Najeriya saboda haka a dauki mataki mai magana abun didi wanda lokacin kan manja kan Najeriya.
Rayoyin ku masu saurare ga wannan sakon.
Ya Allah ya Allah na huka
anan ka suna mun yi recording din case na fiyade sun fi dari wadansu in kaji kaman kai kwalla.
Muna da ƴan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya. Muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya. Muna da ƴan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko daya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace.
Akwai haƙƙi na mutum idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure, ba ka da halin riƙe mata ka bata inda za ta zauna, ka bata abincin da za ta ci, ka bata tufa, ka bata makwanci, to idan ba ka da wannan kada kai aure.
In ka mare ni daidai ne in mare ka, tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka, ka dauki iduwa a dauki naka, ka dauki hakuri a dauki naka, dan me in kai mari ba za a rama ba.
Auren nan a hannun maza yake, idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu, ba ma mu kai kara a gaya musu a jakun nan su gyara ba, kaga ba lalle ne su rike mu ba.
Abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne, babu makaranta ko daya wadda za a ce dalibai na zuwa.
Suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji dayan shi kuma yana cire min wandona, sai suka yi lalata da ni.
Ai ba shi ke da kai ba, akwai mamunitan da aka yi mai.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Jama'a tambaya ni ke da Umwadi ko ka umwadi in yi shuru ko in yi magana.
Haka yake, to kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai.
Jakada Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta yi kashedi a jiya Litinin cewa tilas a yi adalci ga waɗanda harin guba a Siriya ya rutsa da su. Kalaman nata sun biyo bayan harin makamai masu guba da ake zaton an kai a ranar Asabar a kan gundumar Duma da ke hannun 'yan tawaye a gabashin Guta. Wakiliyar murya Amurka Margaret Bashir ta rawaito cewa tun da fari shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan da sa'o'i 24 zuwa 48 zai yanke muhimmiyar shawara a kan martani da Amurka za ta ɗauka a kan wannan harin. A wata sabuwa kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya kira samame da aka kai a kan ofishin lauyansa Michael Cohen a zaman abin kunya, ya ce wannan hari ne a kan ƙasarmu kuma wani sabon babi na rashin adalci ne. Da aka masa tambaya mai yasa ba zai kori mai bincike na musamman a kan zargin haɗin bakin kwamitin kamfensa da Rasha Robert Mueller ba, Trump ya ce za mu jira mu ga abin da zai faru. Ya ce ina ganin wannan abin kunya ne kuma mutane da dama ne suke ganin hakan. Wannan wani bita da kulli ne na siyasa a fili. Ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kafa kamfanin Apple, Steven Wozniak, ya rufe shafinsa na Facebook yayin da babban kamfanin sada zumunta wato Facebook yake fama da matsalan fallasar bayanai na mutane mafi muni a tarihin kamfanin. A wani sakon imel zuwa ga jaridar US Today, Wozniak ya ce Facebook yana gudanar da tallace-tallace da bayanan masu amfani da shi. Ya ce ribar da ake samu ya ta'allaka ne akan bayanan masu amfani da Facebook, amma kuma masu amfani da su ba su samun komai a cikin ribar da suke tattarawa. Tsohon shugaban sojin Sudan ta Kudu General Paul Malong Arwan ya kafa wata sabuwar kungiyar 'yan tawaye.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri kamar kullum. Za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma ku yi sharhi kan dukkan abin da muke gabatarwa a Facebook da kuma Twitter. Za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana saƙonni har yanzu a shafin namu na intanet yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Malam Siji da ma injiniyan mu Jona Alheri ke muku fata alheri ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya alheri.